الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wancan darasi da ya gabata ni magana akan abin da ya shafi wato mas'ala ta ijtihadi yanda wani zai ijtihadi sannan ya tarkar da hukunci akan ijtihadin sa cewa idan mutum yayi ijtihadi kuma yayi dace da abin da yake daidai ne to wannan yana da lada biyu kamar yanda ya tabbata a hadisi wanda ya yi ijtihadi kuma ya samu dai bai samu daidai ba yana da lada daya sannan malam ya dan yi tsokaci akan abin da ya shafi mazhaba ta mu'tazila wanda suke ganin cewa Allah ya yi alƙawari dole ne ya cika da wannan alƙawari ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin in wani ya yi azaba in ya yi laifi to zai mishi azaba to suna ganin ba yanda za a yi a saba wannan alƙawari don haka idan da za a ce Allah madaukakin sarki ya yafe ma wannan mutumin ba tare da tuba ba to su suna ganin hakan ya saba domin Allah ya saba alƙawarin da ya yi wanda ba haka ba ne ya sa malam da ya tsokaci a kan wannan ya ja hankali yake cewa wa mawani'u luhuqul wa'idi muta'addida abubuwan da suke hana azaba ta auku wato suna da yawa ngani ko suna da yawa abubuwan da za su hana azaba ta auku a kan mutum duk da cewa kuwa ya aikata wannan abin to abubuwan suna da yawa minha yace daga cikinsu akwai at-taubatu shafi na 33 at-taubatu akwai yin tuba tuba a harshen larabci abin nufi a rojo shine komewa mutum ya koma daga abin da ya aikata kuma ayoyi da suka yi magana akan tuba suna nan da yawa cikin littafin Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ayyuhal mu'minuna jami'an la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan da dai makamantansu akwai ayoyi suna nan da yawa akan tuba da haka tuba hanya ne na neman kusanci da Allah hanya ne da take sa wani abu da Allah madaukakin sarki ya rataya shi a kan sabo in ka aikata da cewa in ka yi tuba wannan abun ba zai same ka in gane ko shi ne Allah madaukakin sarki wato yake cewa idza man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat haka nan Allah yace wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada to haka Allah yana gafara idan mutum yayi tuba dan haka ko da ya aikata abin Allah ya alƙawari akan cewa ga abin da zai bada ga duk wanda ya aikata wannan abin ga sakamakon sa to idan ya tuba Allah yana kankare masa da wannan tuba dan haka tuba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana wannan abin da Allah ya tanadi na azaba ya samu mutum amma idan ya tuba shi yasa yake wa minha at-tauba daga cikin su akwai tuba wa minha al-istighfar al-istighfar shine mutum ya nemi gafara Allah madaukakin sarki mutum ya nemi gafara Allah madaukakin sarki suna da dan bambanci da tuba tuba shine ka bar abin da kake domin Allah madaukakin sarki istighfari kuma sawa'un akwai laifi ba laifi mutum zai nemi gafara Allah in gane ko sabanin tuba tana ratayi ne akan wani abu da ka aikata amma istighfari sawa'un kai laifi ko baka yi laifi ba ana neman mutum yayi istighfari kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi yake aikata ba amma yake cewa ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiru ilayhi fa inni atubu ila Allahi wa astaghfiru ilayhi bil yawmi akthara min 100 marra kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi yake aikata ba amma ya astaghfiru Allah kuma ita ce wasiyar annabawa ga al'ummomin su annabi Nuhu alaihi salam haka ya gaya ma mutanansa cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilu as-samaa'a alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Haka nan annabi Hud ya gaya ma mutanansa wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman. Saboda haka wannan ita ce wasiya ta wato asalin annabawan Allah ga al'ummomin su. Kenan istighfar shi ma yana hana abinda Allah madaukakin sarki yayi tanadin shi na azaba ga wanda ya saba mishi ya same shi ta hanyar istighfar. Wa minha yace daga ciki akwai alhasanat kyawawan ayyuka alma'iyatu lisayyi'at wacce take shafe munanan ayyuka. Yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki da falalarsa idan mutum ya aikata kuskure ma'ana tsakanin shi da Allah madaukakin sarki kuma sai yazo ya kyakkyawan aiki bayan wannan abin da ya aikata sai Allah ya shafe mishi wannan kuskuren da kyakkyawa. Kamar yadda Allah yake innal hasanati yuzhibna sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at cewa kyawawan ayyuka suna gufar da ko suna kawar da kurakurai. Da haka wanda yake kyakkyawan aiki Allah yana kankare masa kurakuransa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayoyi da yawa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Wa minha daga ciki akwai bala'ud dunya wa masa'ibuha bala'in da Allah zai jarabi mutum da shi a duniya shine jarabawa da musibu abinda zai samu mutum ko a jikinsa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa ko a wani abu nasa. Wannan shi ma yana wato asalin kankare ma mutum kurakurai yana hana wani abu ya samu bawa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa amanin abdin yusibuhu shay'un babu wani bawa da wani abu zai same shi na musiba amin hammin aw hazanin ko abin nan ne wala wasabin wala nasabin wala hatta shaukata yushakuha koda a ce kaya ce mutum zai taka ta amma ya kai koken zuwa ga Allah illa kaffara Allahu anhu biha khataya fa shi sai Allah ya tankare masa kurakuran ko kuma Allah madaukakin sarki ya jaraba ta da wata musiba a nan duniya dan ya tunkuɗe ma wani abu da zai same ta a lahira Allah ya tankare ma wannan abin da shi. Dan haka jarabawa tana tankare ma mutum wasu abubuwa da za su same shi. Wa minha daga ciki akwai shafa'atu shafi'in muta'a akwai ceton wanda zai yi ceto kuma wanda yake wato mai biyayya ga Allah madaukakin sarki. Su sai rataye akan Allah ya ce kama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in cewa ceton mai ceto ba zai amfane su ba amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai ceto. Kin gane ko Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai ceto ranar tashin alkiyama shine cewa mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto bayan Allah na kwarai za su yi ceto. Sai Allah yake yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan. Kenan ceton akwai shi amma sai wanda Allah ya mishi izini sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Kin gane ko kam min malakin min fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Da haka sai Allah ya yi izini kuma ya yarda ga wanda zai yi ceto. Saboda haka akwai ceto kuma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci na ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ceci al'umma gaba daya. Wannan hadisin tabbatacce ne dan haka akwai ceto ranar tashin alkiyama. Yace wa minha daga cikin su wannan shine kololuwa abinda aka fi nema rahmatu arhamir rahimin rahama ta mafi jin dan masu jin dai shine Allah madaukakin sarki cike rahamar sa kawai Allah ya ce to ba zai ma hukubar ba duk da cewa ka aikata abin Allah ya ce to naji kanka ba zan ma wannan hukubar ba wa ma dalika ala Allah bi azi Allah madaukakin sarki ce yu'adibu man yasha'u wa yarhamu man yasha. Allah yana azabtar da wanda yaso ya ji kan wanda yaso yu'adibu man yasha'u wa yarhamu man yasha yana azabtar da wanda yaso ya ji kan wanda yaso. Saboda haka rahamar Allah madaukakin sarki ta isa ta dauke ma wannan abin da kila Allah ya yi tanadin zai ma hukuba da shi mana Allah ya so sai ya ji kanke ce kai ka tafi na yafe ma dan haka abin da ya yi tanadi da ko ka zaba mijin sai Allah ya ce ya yafe ba zai ma hukuba a kai wannan rahama ce ta Allah. Allah madaukakin sarki ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay inna rahmatallahi qaribun minal muqsinin. Kuma akwai ayoyi da yawa akan wannan. Malai yace to fa idza udimat hadhihi al-asbab kulluha, wadannan sabubban dalilan da aka kirgo su, tuba, istighfari, kyawawan ayyuka, bala'i, ceto da kuma rahmar Allah guda shi da yace idan wadannan abubuwan suka tau gaba daya, walan tu'dama, cewa waɗannan abubuwan ba za su taɓa a ce ba a same su gaba ɗaya ba, illa fi haƙƙi man ata wa tamarrada wa sharada ala Allahi shurudal ba'iri ala ahlihi, sai dai ga wanda ya wuce iyaka, wanda ya bauɗe, wanda ya kauce ma Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda raƙumi yake fita ya bar wato masu shi, to sai dai in irin wannan kamar wanda ya juya baya kafirce ma Allah, ƙaryata Allah, ya ƙi din, to wannan ba shi ba samu wannan abu. Shi yasa Fir'auna bai samu wannan ba, duk da cewa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki, ya ce ya yi imani da Allah, amantu annahu la ilaha illallahi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin. Allah yace al ana wa qad aqayta qabla wa kunta minal muslimin. Hadan Allah yace wa laysa at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha habara ahdahum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar. Wadannan kan ba su da wani ceto a wajen Allah madaukakin sarki. Dan haka malai yace sai dai wadannan ne fa hunalika, to irin wadannan kan yalhaqul wa'idu bihi, abinda Allah yayi tanadi din na cewa zai yi azaba akan abu kaza an aikata, waɗannan tabbas zai sami su. Amma waɗanda ba su ba, bayan Allah waɗanda suke mu'minai masu yin laifi su tuba su koma zuwa ga Allah su nemi gafarar Allah, ko su samu ceton masu ceto, to waɗannan ba tilas ba ne a ce sai wannan abin ya same su. Kuma wannan baya nuna cewa Allah ya saba alƙawari, an gane ko, baya nuna cewa Allah ya saba alƙawari. Malai ya ce wa zalika, wannan kuwa yana aukuwa ne anna haqiqatal wa'id, in an ce al-wa'id, al-wa'id shine malai yace bayanu anna hadha al-amala sababun fi hadha al-azab, wannan shine wa'id. Kamar misali Allah madaukakin sarki yace man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'anna ma qatala an-nas. Allah yace man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam, ma'ana Allah yace wannan aikin wanda ya aikata shi da sakamakon sa. Sadana yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam, ngani ko, to kaga wannan shi ake kira wa'id, ma'ana tanadi na azaba akan wani aiki da za a aikata, wannan shine wa'id. Yace fa yustafadu min zalika, abinda za a iya fahimta akan wa'id shine tahrimul fi'li, cewa aikin ya haramta, wa qubuhu kuma ya munana, dan haka kaga tasharai haramun inda Allah ya yi tanadin azaba akai, haka nan saba alƙawari haramun ne, Allah ya yi tanadin azaba kai, ko cin dukiyar maraya. Innal ladina yaquluna amwalal yatama dhulman inna ma yaquluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, kaga wannan wa'id ne. Yana da kyau a san menene wa'id. Allah ya kawo wani aiki ya ce to ga sakamakon wanda ya aiki, wannan shi ake nufi da wa'id. To abin da yasa malai yake kawo wannan yana da muhimmanci a fahimce sa, domin akwai wasu wanda suke da ƙarancin fahimta, sukan ɗauki irin waɗannan ayoyin na wa'idi sai su ɗaura ma mu'minai a kansu, kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya faɗa, idan mutum da ya taka tsantsan ba sai ya ɗauko irin wannan ayoyin sai ya yaba ma mu'minai, an gane ko, sai ya ɗaura ma mu'minai sai ya ce ai mu'minai sun kafirta su ma, an gane ko. Kale ya ce amma anna kulla shakkin qadama bihi dhalika sabab yajibu wuqu'u dhalika al-musabbab bihi fa hada batilun qat'an, malai yana mai da martani ne ga mu'tazila, yake cewa akan cewa wai a ce ai duk wanda ya aikata wannan to wajibi ne wannan abin sai ya zama ya auku da shi, ma'ana duk wanda ya tashare to shikenan dole sai Allah ya jefa shi a jahannama, malai yake wannan zance ne batil ba haka yake ba. A yanzu musulmi suna tashare in sun je jihadi, wuta za su shiga ba su shiga ba, amma tasharai kuma Allah ya haramta tasharai, amma a nan Allah ya haramta ya halatta musu, saboda haka ba wai kowane kisa mutum ya yi ba, ko wanda ya fi kisa a kan kuskure sai ta ce shi kuma zai shiga wuta, shi ma tun da kai kisa rai ne Allah ya haramta tasharai sai ya yi kisa a kan kuskure. To haka wannan malai yana nuna cewa ba dole ba ne a ce ai tilas ne duk abin da ka aikata din sai wancan abin ya same ka, a'a idan waɗancan abubuwan guda shida da malai ya ambata suka shigo suna iya kankarewa, suna iya hana aukuwar hukuba, ma'ana idan tuba ta shiga ya kashe rai amma ya tuba an gane ko ya shagiya amma ya tuba misali ya shagiya amma ya nemi gafarar Allah ko ya mutu ya aikata abu kaza ya ci dukiyar wani misali sai wani ya zo ya cece shi ranar tashi a kiyama ko shi wanda aka ci dukiyar tashi ya ce ni na yafe mata misali haka ba dole bane wai dan ka aikata wannan abu a ce kuma tilas ne sai abin ya same ka abinda aka yi tanani na hukuma wannan su ake kira alwa'idiyya alwa'idiyya masu daukar irin waɗannan ayoyin na wa'i su dinga aiki da su dinga gina komai a kai wannan shine ra'ayi kamar na mu'tazila da wasu daga cikin khawari an gane ko sai su dauki wasu ayoyi su daura ma mu'mine kawai a kai an gane ko kamar misali wa man lam yahkum bima anzalallahu sai Allah yake fa ulaika umar kafiru yanzu a tsari da ake tafiya misali kamar a kasar nan wani musulmi ne suke aiki da ma'anzalar ma'ana na ƙa'idoji na shari'a misali ana aiki da su ana aiki da wasu da yi an gane ko ma'ana ana aiki da wasu abinda ya shafi aure abinda ya shafi gano da sauransu ana aiki da abinda Allah ya saukar na shari'a amma idan mutum ya yi sata mai ake mishi yanke hannu ake to tun da ba kwa yanke hannu kun zama gafara yake to su dai su ce ai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu kawai fa ulaika humul kafirun in gani ko ma'ana duk wani musulmi ke na ya shiga cikin wannan wa'i in dai baya to kaga sai wasu suka zarme a irin wannan gabar sai suke ganin kamar su ne kadai kuma su ma din ba yi suke yi ba su ma din ba aikatawa suke yi ba za ka su ma din suna iya fadawa cikin wa'i din inda ya kafa tunda su ma din ba su yi kunci da abin da Allah ya ce ba za ka su ma din za su iya fadawa ayar za ta iya hawa kansu a irin fadawar su da haka malamin yace fa hadha batil wannan barna ne li tawaqqufi dhalika al-musabbabi ala wujudi ash-shart domin duk abin da zai auku din sai an samu sharadi idan babu sharadi babu abu ma'ana sharadin ka yi sallah ta zama karbabiya shine in kana da tsarki to mutum yazo yi sallah ba tsarki sallar shi ba ta karbuwa to shi kanshi wannan azabar akwai sharuɗan da sai sun cika sai sun cika sharuɗa sosai sannan a ce wannan abin zai auku a kan wa zawalu jami'il mawani sannan kuma sai duk abin da ya zama hani ne ya kauce daga kai ma'ana ba a tabbatar da hukunci illa idza ijtama'at bil amri jami'ash shurut wantafat anhu jami'ul mawani ma'ana ba ka taba tabbatar da wani hukunci sai ka tabbatar duk sharuɗan da ake nema sun cika sai ka tabbatar cewa duk wani abu da yake mani abu mai hani baya tattare da shi kamar yanzu alal misali sata sai aka kama misali dan sani a tanino ila cikin kasuwa ya zare ma wani 30,000 a aljihu kaga dai abinda ake rubutawa na nisabi ko nawa ne nisabi 8,000 da nawa ne ko 9,700 da wani abu amma yanda aka fitar wani jazari ma'ana shine a rubu'u dinar aqallu sadaq shine ayi nisabi ko to kaga wanda ya saci 30,000 ya wuce nisabi to amma wannan dan sanan ba za ka yanke mishi hannu ba ko ma a ce ana aiki da shari'ar musuluncin ba za a yanke mishi hannu ba saboda ba sata yayi ba dan sharadin sata baya cikin abin da yake sharadin sata shine ka je ka dauki abun wani a boye a killace a halin baya gani to wanda ya bi ka cikin tanizo zai zare ma kudi a jiya ai kana gani ka san ya za ka iya hanawa kuma a cikin mutane ne an gane ko don haka sai ya je ya buɗe abu a cikin hirbi inda aka ɓoye ya fasa gida cikin dare ya shiga ya ɓanne ya ɗauka aka kama shi to wannan ko ka kama shi sunan shi ko a shari'a ma a harshen larabci sunan shi muhtali ne ikhtilat yana sani yake ya sa ko a hausa ma ya ba a tashi da ɗan fashi ko ka ce babban ɓarawa ya zika ce ɗan sani ko ne yankan aljihu haka ba ka kira shi to wannan babu sharaɗin sata a kai ba za a yanke masa hannu ba dan bai cika sata ba saboda kai din za ka iya tsara dukiyarka a wannan lokacin an gane ko ko misali sai ka bar motar ka a bude ka sauke gidan ka a bakin terminal sai ka dauki wayar ka ta 30,000 sai ka daura tana caji kuma kofar a bude gidan ka sai mutum zai dauka aka kama shi wannan ba sunan shi saka ba dan ka bude mishi da hanyar da zai iya dauka inda ake ta bude dan gidan nan ne da ake sa takardun mota sai ka sa mukulli ka kulle ka sa din mukulli ka kulle motar in gane ko ka sa mata duk da security da komai yazo yayin hanyar da ya balle ya dauka har ya zai dauko wannan abin to wannan ka da sunan ta sada dan haka duk ba a ma mutum hukunci akan abu sai an samu sharuɗa gaba ɗaya sun hau kan kuma duk wani abin da zai hana a masa hukuncin sai ya zama ya sau to yanzu alal misali sai aka ce to shikenan uba ne sai ya shiga gidan ɗansa ɗan baya nan ya bude kofar ɗakin ɗan ya je bude inda ɗan yake ajiye kuɗi yake kuɗi sai aka samu za mu ci yankan hannu me ya yi a ba sa ta yi ai ba sunan ta sa ta yi ai bai cika sharuɗan sa ta bai ai shi ɗan mallaka uban ne don haka abin da ɗan ya mallaka ma na uban ne kaga wannan ba sunan ta sata ba wannan ba sunan ta sata ba duk da yake a sura an ta kalle ta wani zai ce sata ce amma ba sata ba ce dan haka ba za ka yanke mishi hannu ba saboda akwai mani akwai abin da ya hana a yanke mishi hannu shine wannan al'ubuwa wannan ubantakar yanzu dan waye mai mulkin sa uban wani mutum ya kawo koke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mahaifinki ya matsa miki da tambaya yau a kawo wannan gobe yace anta wa maluka li abika da kai da dukiyar saka din na ubanka ne saboda ka ji abin da yake da kai dan haka in uba zai je ya shiga ta hanyar da ake shiga a boye ya shiga ɗakin ya je ya fasa abin ya dauka ba sunan da saka da za mu shi abin ko misali uba ya kashe danki za mu shi kisasi a cewa nafsu bin nafsu me yasa ba ki sa wani to me yasa ba za ka kashe shi ba saboda dan sani kuma ana ganin cewa dai a rahama da Allah ya sa a zuciya ta uba ba yanda za a yi kashe ɗan shi nan daga har malaman malikiya suke cewa sai dai in an samu uban ya kama ɗan ya ɗaure shi da igiya ya daddaure shi ya ɗauko wuka ya kwantar da shi sannan yanka shi wannan ita ke kisa a wajen su kaga ko ba uban da zai wannan aidatan ko annabi Ibrahim ma umarni aka ba shi amma uba suka ce in dai za a samu kisa da uba ya kashe ɗansa shine ya kama ɗan ya ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure rago ya danne shi ya ɗauko wuka ya yanka shi to kuna ganin uba zai wannan ga ɗansa ya za ke cewa uba wannan tausayi sai dai in bai mishi ta hanyar ladabi ya yi kokarin dukin shi ya rasa abin da zai dauka sai ya samu wani ikke mije dan kawai ya bata mishi da sai ya fadi ya mutu to wannan sai ka dauke shi akan kuskure dan ba ganganci ba ko kaga wannan akwai mani akwai abin da ya hana akwai abin da ya hana a mishi kisasi saboda haka su ma irin waɗannan abubuwan da Allah zai sa uba azaba ne ga wanda ya aikata kaza ya aikata kaza sakamakon shi kaza to sai idan sharuɗa sun shiga idan kuma an hana an rasa duk wani abu wanda yake hana wannan abu ya auku shine ba a tabbatar da hukunci sai da wannan sharuɗan guda biyu an tajtami'a jami'u shurut a samu duk sharadi ya cika complete sannan kuma wa an tantafi jami'u mawani duk wani abu wanda yake da zai iya hana a yi abu ya sau to sai a zartar da hukunci amma ba ka ba a zartar mutum ne ya ga shi da wani suka haɗa kuɗi suka sai baiwa misali baiwa guda ɗaya ana haɗawa a siya sai shi yana kewayawa yana zuwa ya kwana da ita ya tara da ita zina yake yi me yake yi yana da haƙƙi a cikin sa ana yana da haƙƙin ya tara da ita dan baiwar shi ce amma daidai sai dai kawai haƙƙin nashi rabi ne to kaga nan akwai shubha dan haka wannan shubha ita za ta sa ba za a mishi kisasi ba ba za a mishi haddi ba ko kuma a ka ɗauki ma abin da Umar ya aikata wani lokaci shine yanzu ana cikin tsananin wahala ana yunwa sai a kama barawo ya saci mudu biyu na abinci ko kuma a same shi ya saci buhun shinkafa amma na tsananin yunwa ne ba kaga buhun shinkafa yana da zai kai kusan abin mai kyau sai zo ya kai 12 gida tun da gada ta tashi sha hudu ne ko to kage ya wuce rubo dinar saboda haka kage za a yanke mishi hannu haka kai ake zaune sa cikin gaba to Umar radiyallahu anhu zamanin sa sai aka kawo wasu mutane su uku sun saki raƙumi raƙumin ubangidansu sun siyar da shi aka kama su kuma da laifi sai Umar ya ce a je a bincike su ya aka yi suka yi zata nan da aka zo aka bincika suka ce wallahi baya ba mu abinci kuma a zamanin ma ana zamanin tsananin wahala ne ya kira ubangidan ya ce to sai an ci tararsa su yanzu ba za a yanke musu hannu ba saboda shubuhar cewa suna cikin yunwa ce ta kai su ga wannan tsarin kuma an kama ɓarawo ma a amurwa ma ba Umar ya ce kar a yanke masa hannu ne ya sa ta abinci ba abinci a gari saboda haka dole sai in sharuɗa sun cika kuma duk wani abu da zai hana ma'ana a zartar da hukuncin babu shi ya kau to sai a zartar in gane ko to haka nan abinda Allah ya sa na azaba ga kowane aiki da mutum ya aikata sai da sharuɗa sannan kuma sai babu wani abin da ya hana wannan abin ya zartar an gane ko sai ma da yake bi tawaqqufi dhalika al-musabbab ala wujud ash-shar'i wa zawal jami'il mawani wannan shine sharuɗa wa idahu hadha sai ma da yake kawo mana yace to yanda za a yi bayanin wannan yana maganar kaman wanda zai ke aiki da hadisi zaka ce ya saba ma annabin Allah a shi ma sai an samu waɗannan sharuɗa sun cika kan yace anna man taraka al-amala bi hadisi wanda yake aiki da abin da hadisi yazo da shi mana yace fa la yakhlu min thalathati aqsam halin shi kashi uku ne ma'ana mutumin da zai yi aiki da hadisi yana cikin ɗayan halaye ne guda uku akwai halin da rashin aikin shi da hadisi bai yi laifi ba in gane ko akwai kuma halin da zai iya yin laifi akwai kuma halin da za a bashi uzuri to shine yace hali na farko shine imma an yakuna tarkan ja'izan bi ittifaqil muslimin ko dai zama ya bar aiki da hadisin nan kuma ya halatta ya bar aiki da hadisin wannan ittifaqin malamai guda daya yaushe ne ya halatta mutum ya bar aiki da hadisi shine yake kattarki fi haqqi man lam yablughu wala qassara fi talabi ma hajatihi ila al-futya aw al-hukm yake cewa kaman yanda mutumin da hadisin bai taba sanin shi ba amma kuma ba a zaune yake ba yana ci gaba da neman ilimi kuma bai taba cin karo da shi ba kuma yazo yana so yayi aiki fatawar ana buƙatar ta a lokaci sai yayi aiki da wani abu daban shi ne san akwai hukunci akan wannan na wani hadisi ba za a ce yayi ajiya hadisin annabi Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni na farko bai san hadisin ba na biyu kuma ana tsananin buƙatar a yi hukunci akan abin da yake nan a ƙasa kuma za hadisi a wajen shi to kaga anan duk abin da yake hadisi ya bashi yayi aiki da shi shine ne dai a wajen sa saboda ba idan hadisi a wajen sannan kuma akwai tsananin buƙatar a yi hukuncin abin da ake buƙata a wajen ana buƙatar fatawar ala kama zakarnahu an al-khulafa'ir rashidin wa ghayrihim kamar yadda aka ambata Abubakar da Umar da Uthman da Ali dukkan su an samu irin haka daga gare su an gane ko dan haka sai su yi aiki har sai lokacin da aka samu malai yake fa hadha la yashukku muslimun anna sahibahu la yalhaquhu mimma arwaki tarki shay wannan ba wani musulmin da yake kokwantan cewa wanda ya aikata haka ba yi da laifin komai akan sai wanda ya aikata haka ba yi da laifi akan ma'ana bai san hadisin ba kuma ya ci gaba da aiki akan abin da ya sani amma ba da wancan abin ba kafin ba hadisi ya zo masa yanzu da yawa zaka samu kila mutum yana aikata wani abu amma bai san hukunci akan shi ba to wannan ba zaka kama shi da cewa ai yayi ne tunda bai aiki da hadisin annabi ba kuma misali yana nema ba ma da lokacin hadisin ya bayyana masa sai ya bar duk wancan abin da yake yi sai ya kama hadisin ya aiki da shi wannan shine hali na farko kaga kenan wannan yana da uzuri na barin aiki da wannan abu na biyu yace wa imma an yakuna tarkan ghayra ja'iz ko ya zama ya bari ne barin da bai halatta ya bari barin da bai halatta ya bari ba shine yana ji ili ili gashi nan ya ga abin yace kai ni fa ba zan yi ruko da wannan ba dan haka kowa ya je kama ra'ayin sa sai ji ba zai wannan ba kamar yadda aka samu wasu mutane suka fito zamanin sahabbai bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce fa mu fa duk abin da muka gani a Qur'ani shi zamu yi aiki da shi amma duk wani abu wai wani zance wanda ba Qur'ani ba ba ruwan mu shi hadisin Imran dan Musayyib radiyallahu anhu ma wani mutum ya zo ya same shi yace ما وجدناه في كتاب لا أخذنا دا أبنى متفهم ألتاكم ألا ذاني أيك لش وما لم نجده في كتاب لا لا نأخذ به دا أبنى مغني أقرأ القرآن هو ذاني أيك لش أين أغنى قبر بشير وما نعيش مدين ذي ذي ما شيفة هو أنا أبنى قرآن وبارك ونشاء فأنا مثل من جرد يهتو أنا تجاية شيء كوي شيء تلي قرآن كوي هلا باب وانش دواني حديثي أعجي دوانا بحديثي كوي أكام قرآن to sai kace mishi aina za kira sallah kiran sallah ina lafazin zai faɗo eh Allah yace a kira sallah akwai dalilin kiran sallah a Qur'ani wa idza nadaytum ila salati shine nida ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis salati to amma wannan lafazin za ya za ai sai ka ce ya nemo mashi ya cikin Qur'ani in ba haka ba kuma yazo yace kiran sallah da ake ƙarya ne dan babu shi a Qur'ani ko kaga ko wani ya faɗa haka an san ina ya kama da haka ana samu wani yazo yake shi ba abin nan da yazo ba ruwan shi ne sai ka kama ya kama nan to malan Allah ya saka musu da kai ne yake cewa fa hada irin wannan a samu mutum ya tubure ya ce shi ba zai dauki abu yayi aiki da shi ba yace la yakadu yasduru min al a'immati insha Allah kyakkyawan zato ne ga malamai magabata yace wannan baya bujurwa daga manya-manyan malamai in Allah ya so ya zai wahala a ce ma babban malami wanda yake fitacce ya san Allah ma'ana ya san littafin Allah ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin wannan abu kawo masa dalili ya ce ba zai aiki da shi ba yace wannan insha Allah ya ce ba zai bujuro daga malamai ba malami tsoron Allah ba zai aikata haka ce abu ya zo mishi ya ce kai shi ba zai karba ba to wannan zai dai akwai wani abu da taro yace lakinnal ladhi qad yukhafu ala ba'd al ulama amma abinda ake jiye ma wasu malamai tsoro shine an yakuna rajulu kafiran idarki hukmi tilka al mas'ala mutum ya zama yana da karanci yana da takaita wajen fahimtar ita kanta mas'ala idan ka iya samu yana da bincike amma binciken shi bai kai kan wannan mas'ala din ce wannan yana iya faru bai rinci menene mas'alar ba fa yaqa'u ma'a adani asbab alqawl sayya fa yaqulu sayya dinga fadan fatawa ba tare da wani abu ba ma'a adani asbab alqawl ba yi da dalilin fatawa sai ba da fatawa saboda kusurinsa mana an zo ana magana a wata mas'ala shi bai san wannan mas'alar ba amma ya tashi sai ba da fatawa da abin da yaso a ciki to wannan yace ana jiye ma wasu malamai tsoro kaga shi yasa Imam Malik Allah ya masa rahama an zo an tambaye shi yace la adili yace ban sani ba mutumin yace haba kana Imam Malik Imam Darul Hijra yace je ka kasuwa ka yace zaka ce ka tambaye Malik yace bai sani ba daga cikin tsoron Allah ke yace la adili amma yanzu wani ya faɗi la adili din nan tsoro yake ji ka ganin yaji tsoro je la adili za ce ya kai malam fa abin ya kare to me in ka ce la'adili baka sani ba dama Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila dama ilimin ka dan aka ba ku ba wai ne yawa bane kuma duk inda ka kai da sanin ka dai sai ka kai inda baka san wani abu ba ba yanda za a ce mutum wai ya gangane duka komai da komai na shari'a wannan illa ma'asu sai dai annabawan Allah wanda su kuma Allah ne yake sanar da su da wahayi daga amma mutum ya ce shi ya kore ciki da wajen ilimi komai da komai ya san shi wannan ba wanda yake da'awar wannan ba wanda yake da awar wannan dan haka abinda mutum bai sani ba bai san shi ba kar ya yi fatawa da ra'ayinsa ko kuma akan jahilci yace wannan shine ake jiya ma wasu malamai su wa in kana lahu fiha nazarun wa ijtihad koda a ce ko yana da wato wani rabo na leken matsalar ko ijtihadi aw yuqassira fil istidlal ko ya zama abinda zai kafa dalili da shi bai kai ya kafa dalilin da shi ba ma'ana ba shi bane dalili akan abin da yake bada fatawa akai ka san kana iya daukan wata fatawa ka tafi akan ta abinda kake kafa dalili da shi ba shi bane ida dalilin fatawa yace yana iya yiwuwa haka ya wuce fa yaqulu an yabluga an nazara nihayatahu dan haka tun kafin ya kai makurar dalilin ko kafa hujja da dalilin sai ya bada fatawar ka ma a kaunihi mutamassikan bi hujja duk da cewa yana rike da dalili aw yaglibu alayhi adatan ko kuma a mafilin jahin tunani yana ganin wannan dalilin shine aw gharabun yamna'uhu min istifa'in nazari ko kuma yana da wani abu da ya hana shi ya ƙara bincike ko zurfin bincike akan wannan mas'ala din liyanzura fi ma yu'alimu ma indahu, dan ya hada ya ga abin da yake cin karo da abin da yake wajen sa. Dole kafin mutum yayi fatawa sai ka kalli abin da kake so ka tabbatar da kuma abin da yake kishiyar abin da kake so ka tabbatar. Ma'ana sai ka gane dalilin wanda yake so ya kore abin da kake so ka tabbatar din, ya dalilin sai dalilin sa ya cancanci ya kore abin da kake tabbatarwa ko bai cancanta ba, ko kuma kai dalilin ka da kake tabbatarwa ya cancanci ya kore nashi ko bai cancanta ba. Yasa aiki na fatawa ba karamin aiki bane, aiki ne wanda yake yana da nauyi sosai, kuma yake da buƙatar dole sai mutum yayi bincike sosai kafin ya bada fatawa kai tsaye. Saboda haka dole sai mutum yayi karanta-karanta, sai ka karanta irin kai abin da ka sani, sannan kuma ka karanta dalilan waɗanda suka saba ma akan abin da ka saba ka. An gane ko? Kai ne ka zo kana da saɓani da mutum, kana ce mishi ai ba a yin sallar faranda guda biyu da taimama ɗaya, shi kuma ya ce a'a za a iya yi. To yana da kyau dalilan da kake da su a hannu ka gani cewa za su iya tunkuɗe dalilin da yake da shi, ko kuma shi wani dalili ne yake kafa hujja sai ka kalle shi, kuma sai ka auna. Ba za ka buga ce da Allah ta shiga bani waje ba ta abin da malamai suka faɗa, a kawo dalilin sai a auna shi a nan, sai ka duba su ka ce to wannan dalilin ya yake da wannan ya ƙarfin su yake. In gane ko? Ta iya yiwuwa kila dalilin da nake riƙe da shi na cewa a yi kaza, wancan da wancan nake riƙe da shi na shi dalilin daga baya ya zo, don haka ya shafa nawa, ila an samu shafe hukunci ni ba sani ba. Wannan yana iya yiwuwa. Shi ya sa magabata in an yi tarbiyyar yadda suke saɓani za ka samu suna da cikakkiyar tarbiyya. Imamu Shafi yana cewa ma nazartu ahadan illa wajidtu anna al-haqqa ma'ahu. Har yanzu yana wahala a sami irin wannan maganar. Imamu Shafi yace ma nazartu ahadan illa wajidtu anna al-haqqa ma'ahu. Yace ban taɓa munazara, an ce munazara shi ne wato a yi wato jayayya ta ilimi, yace ban taɓa jayayya ta ilimi da wani akan wata matsala ba, face sai na sa a zuciyata cewa shi ɗin Allah ya sa gaskiyar tare da shi. A don muna nuna akwai tarbiyya, akwai tsoron Allah. To amma yanzu ba haka ba ne, yanzu kana zuwa ma ka fara cewa a wannan yan bayan kama suna ganin za a gama da wancan kawai. Za a kunya tashi za a yi wasu da dalilansa ko? Haka ne an zo munazara. Ya sa mutum da ya ɗan tazo ya ɗan yi leƙen ya ɗan taɓa wasu littattafai sai ce zo mu je mai munazara. Ba haka ake munazara haka kawai ba, za ka yi ka je munazara kila ba ka da komai. Shi ya sa an tashi tafiya da munazara, sai a tashi munazara a tafi da tarin littattafai. Ba tarin littattafai shi ne munazara. Ana ba da labarin Malam Albani Allah ya masa rahama, wani mutum ya zo ya same shi ya ce na zo na yi jayayya da kai. Ya ce ma Malam Albani na zo na yi jayayya da kai. Ya ce a kan mene? Ya ce na zo na yi jayayya da kai a kan cewa ni na san gaibi, ni ina da jayayya ina so in tabbatar ma cewa ni na san gaibi. Sai Albani Allah ya masa rahama ya ce mishi zan yi jayayya da kai amma ina da sharaɗi. Sai mutumin ya ce me ye sharaɗin ka? Sai ya ce to jayayya ta ƙare, tunda baka san sharaɗi na ba kuma ka san gaibi ai jayayya ta ƙare. Ai to kaga bai ɗebo ta littattafai ya zo abu. Saboda haka ma'ana ilimi ɗin akwai tarbiyya a cikinsa, akwai tsoron Allah. Ya ce to ina da sharaɗi. Ya ce me ye sharaɗin? Ya ce to munazara ta ƙare. A tunda baka san dalili na ba kuma kana so ka yi jayayya da ni akan ka san gaibi, ba ka da dalili ai. Ai ba ka da dalili. Saboda haka sai a rufe littafi kawai a ƙari magana. To kaga ba wai tarin littattafai shi ne ilimi ba. In gane ko? Ba kuma tarin yawan karatu shi ne ilimi ba. A'a, ka yi karatun ko da kaɗan ne amma ka fahimci ne ya kusa, sannan kuma akwai tsoron Allah a cikinsa. To wannan shi ne ilimin da ake nema. Yanzu ka duba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rubuta hadisai da yawa haka ba a littattafai, bari wasu su ba sa rubutu wani kila hadisi biyu ya haddace. Za a rawaito hadisi a cikin sahihul Bukhari a ce wani hadisin shi guda ɗaya kenan da aka rawaito, ba a san shi da wani hadisi ba sai wani abin kawai da ya ji daga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a cikin abin da ya rawaito kai da ka zo a yanzu ba za ka iya fahimtar abin fiye da yadda ya fahimta ba dukkan rayuwarka. Saboda haka fahimta ake nema. an gane ko fahimta ake nema mutum ya fahimci abin da ya karanta din na ilimi kala yake wa in kana lam yaqul illa al-ijtihad wal-istidlal yace idan kuma bai yi fatawa ba sai dai da yi ijtihadi da kafa hujja yace fa innal hadd alladhi yajibu an yantahi ilayhi al-ijtihad to makura da ya kamata ya kure ta shine ijtihad qad la yanbatu lil-mujtahid ta iya yuwa makura da ake nema ba ta tabbatuwa kan shi mujtahid din ba ma'ana hatta a ciwa ce waye mai ijtihadi wane abubuwa ne ya kamata da taro a kan kitabun yayi ijtihadi din har ya kafa hujja har ya kawo fatawarsa yana buƙatar sai ya samu wasu sukori ai ma'ana sai ya san littafin Allah sai ya san kaza sai ya san kaza sai ya san kaza to ni ya samu akan wannan ko bai samu akan shi ba in ka kalli irin wannan sai ka ce kila yanzu ai mujtahidun sai dai da ku kawai sai dai a ce wani da wani wasu sai dai ku sune mujtahidun amma an ka tattara mu duka mu zaka ce duka mu muqallidun ne ai sai zaka ce duka mu muqallidun ne dan duk wanda aka tambaye mu akai yanzu menene da yasa kace kaza yace sai saboda malam wani yace kaza saboda fatawar Imam Malik saboda fatawar Imam Shafi ne to ka zama muqalli kenan ba mujtahid ba kenan ka zama muqalli kenan an gane ko misali yace me yasa kace jalsatul istiraha yace saboda Imam Al-Albani ya faɗa cikin subhatus salat ya kawo dalilai kenan kai kana muqalli ne an gane da kace a'a abin da yasa nake yi saboda da na karanta hadisi kaza na hada shi da kaza sai naga cewa wannan hadisin shine ya tabbatar da cewa ya abu kaza to yanzu ka zamu ci dai to amma haka muke haka mu muqallidun ne sai dai kawai a ce kana iya ijtihadi a cikin littafin da kake karanta kai ma sai kai ijtihadi sai ka dinga zaben maganganun malamin shi ma ka dinga zaben su kana ijtihadi a kansu shine yace ولهذا كان العلماء شيء صادم هكا ما لم يتكذنتو يخافون مثل هذا سنة جنس وران إلم وانا ما تأيد راس ايا نبادة فتوى سنة جنس وران زعزوا تنبينكم فتوى يتوكو جيزو تنبيوان انجانيكو بيهو أكن زوا تنبيه صحبا من زعلا صلى الله عليه وسلم أكن فتوى يتوكو جيزو سامع عبد الله الأمسي دان شيني صاحبه أن عليه shine yake rike ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kalma ma'ana abin da suke nufi ya fi mu yawan zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ya ji abin da mun ba mu ci ba da haka ku je ku sabe shi yanzu kamar a zo a samu babban malami a cikin garin ku a ce an mishi fatawa yake je ka samu malam wani kaga wannan yayi karanci a cikin ne saboda wani kila yana jin nauyin yayi haka wani kuma za a iya bashi uzuri kila ba zuwa mishi tambayar bane an mishi tambayar da ba bangaren shi bane zai cewa ku je ku tambayi malam wani to wannan shine abin da yasa zaka gama da mai suna kiyayewa saboda ina ganin cewa kila in ya bada wannan abin ta yiwu akwai wani dalilin da yafi nashi karfi to shi yasa hatta cikin sahabbai ana samun haka za a zo a samu wani ce a'a ku je ku samu wani ku tambaye shi kamar yanda ya faru da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an ruwan tambaye shi akan wata fatawa ta rabon gado da ya tashi ba da fatawa sai ba da fatawa gurgurar abin da ya sani ya ce ai ga yanda za a raba wani yana da kaza wancan tana da kaza wancan tana da kaza sai suka koma suka tambayi Abdullahi dan Masud suka ce Abdullahi dan Masud ya ce wallahi abin ba haka bane ai zan yi hukunci da abin da in za a samu dalili daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi daidai da abin da na ba da fatawa Abdullahi dan Masud ya ce fatawar gashi yanda yake ga yanda yake ga yanda yake sai wani ya ce ai na ji hadisi aka ji ba bai sa hadisin ba kawai yayi kishi hadisi ne ba sai suka sake komawa wajen wannan malamin shi Abu Musa al-Ash'ari yace fa ga abu yace kada ku ƙara tambaya na matukar wannan na cikin ku je ku sani ba wai yana nuna yayi kishi bane amma suna darajar tashi da ilimin sa in gane ko saboda haka malamai sukan kiyaye wani za a tambaye shi abu yace ku je ku tambayi wani a'a ku je ku tambayi wani saboda gudun yace khashiyata Allah ya kuna al-ijtihad al-mu'tabar kad wujida fi tilka al-mas'ala al-maqsuda kar ya zama ji ijtihadin da ake la'akari da shi ake aiki a kansa ya zama dama asali yana nan dan haka ba maimai zai yi ba wannan shi ake kira tahsil al-hasib kar ka zo kana mas'ala ta ijtihadi kana ijtihadi akan mas'alar da kake an riga an yi ijtihadi a kanta ma'ana an riga an tabbatar da hukunci a kanta sai ka zo kana yin hukunci a kanta kuma dan haka shi yasa zaka samu malamai suna kiyaye ngani ko to zamu dakata nan insha Allah malai yake fa hadihi dhanub nan ce dhanub ko kuma dhanub lakin luhuku ubati dhanbi bi sahibi yace ana iya samun zanubai amma zanuban to ma'ana ukubar ta wannan zanubin ta auka ma wanda ya aikata zanubin tana tsayawa ne akan waɗannan abubuwan da ya ambata a baya dan haka wanda bai tuba ba wanda bai istighfari ba wanda bai samu rahmat Allah ba bai samu ceto ba to ta iya yiwa shi wannan abin da aka rataya na ukuba akan laifin ya aikata ya same shi amma wa'ancin abubuwan sun auku to ba zai same shi ba wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.